分的是你咋这边的亲戚们不顾的亲戚是不是爸爸妈妈妈一零零二他们才是亲戚你们怎么问呢啊不得发现这么虚无这不是那他们人才的也要马苏的比例也马苏马斯他为奥地利姑娘家的阿丁呢亲戚啊不得不虚无哎在安排你的阿丁人才阿丁的人也不用他wannan ne shi yasa ka ne wannan shirin kuma ba dan siyasa ta lalace ba yanzu kuma shi kuma shi dai yana saki challenging din wannan
kallabi Hajiya Hafsat Marshall yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu banda hira da kallabin shirin ta wannan makon shirin na yau ya kuma karbi bakuncin iretikin gibe ya gwagwarmaya kuma yar siyasa da ta zama mace ta biyu da za ta wakilci birnin tarayya Abuja a majalisar dattijan Najeriya kamar yadda muka alkawarta yau likita za ta dora akan bayanin da take yi kan tasirin barci a rayuwar al'umma kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako
barke na mata ake ci gaban mu nan ayyukan gwamnati harkar zaman lafiya likitar fadin lafiya ilimin zaman duniya baiwa diya tarbiya aikin hajjin saudiya rike kasuwa sai iya
kafin mu kai ga jin abin da yasa kallabin wannan makon ta tsaya takarar gwamna da kuma dalilin ta na yin adabo da siyasa shirin ya karbi bakuncin iretikin gibe mace ta biyu da za ta wakilci babban birnin tarayya Abuja a majalisar dattijan Najeriya a wata hira da shirin kallabi ta fara da bayyana yadda ta fara shiga siyasa da kuma tsayawa takarar majalisa
lokacin da na shiga siyasa
na'am
matan da ta ita ne senator a lokacin a FCT senator Haira Kwara
Madabi
sai ta neme ni ba ta sani ba sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo tana so ta bada ticket dinta da bada goyin baya ta je ta neme senator na Abuja shine aka ce to ta neme ni
ita lokacin ta sauka ne
a'a ba ta sauka ba tana cikin senate a lokacin amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara shine da ta neme ni sai na ce mata a'a madam gaskiya ban iya senator ba
kuma ni siyasa ba
a'a ba siyasa bane en to ai na taba zaman senator ai ban zai ban iya ban san komai akan senate senator ba ba zai iya ba sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi
sannan zaka goje
shi ne nake mata to shi ne ta roke ni tace in zo ni register akan voting shi ne nake to shikenan na dawo na je na register da na gama nake to gani nan shi ne ta fara koya min ina ne ward dina dan ban sani ba ina ne nan ga wanda mutanen da zaki magana da su meme shi ne nake mata madam ba ni da kuɗi fa tace ba komai ba ci bukatan kuɗi to shine aka take tura min kije nan kije can ki wannan ki wancan har na zaune ta kira ni tace to NMPP Central Working Committee shi taro suka ci meeting bayan taron suka ce ke za a ba ticket din su so ta kira ni zo office din hadu ANPP
okay ANPP a lokacin ANPP
sai na je office na hadu da chairman din da ban san shi ba sai shi da kanshi ya gaya min ya bani waɗansu forms ya ce to mu je tare ya taya ni muka cika hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben.
Wani shekara kenan?
2003. Da ta bani haka sai nake to na kira mai gida nake to na samu ni ne candidate na AMPP yace mun ta da wani kudi nace ba ban bukaci kudi ba sai ce to kin san ba mu da kudi ta yaya zaki nace ko dai ban sani ba bari mu gwada sai yace mu za a goge kasa da ke ce to da wajen ne zan fara siyasa bari mu fara wa so
an fara gwagwarmayar kina
shine ta tara min mutanen ta ta bani da kansu dan ban san kowa ban san ko ina ba akan siyasa ni na ta zama zama na a gida na tun 1988 da nazo Abuja amma batun siyasan Abuja ban san komai akai so haka muka fara mu je nan bani da kuɗi sai za mu je campaign sai chika pick up the biscuit the sweet ranan farko
yara ake ba kenan
campaign manager ya kalle pick up din yace madam me kenan yace sweet da biscuit yace yace mu me zaki da shi yace ah sai je campaign da shi yace campaign yace sai fashe da dariya yace to mu tafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun bada yaran sweet da biscuit yaran tunanin suna ta murna Abuja sai yi ba Abuja sai yi ba aka dangi muka yawo bayan wancan pick up ya kare za mu tafi kuma na ga shi ya je ya siya nace a'a manager
me ke ka sayan biscuit da sweet
yace za mu yi campaign da shi ni da nayi dariya so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa Abuja sun san mu muka ci zaben
a lokacin ma
a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa PDP ne yace sam shi bai yadda a sami shi opposition
a majalisa ba
a seat din ɗayan da yake da shi a kujeran gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment din suka ce overvoting da overballoting does not matter in an election
subhanallah a wannan zamanin ke kafin ai sabon dokar zabe damu da barin ba
so sai na tsaya ina ta kallon su da aka yi appealing court of appeal suka ce duka maganan da nayi gaskiya PDP ba su ci ba mu je mu sake aka muke ta ja zaben nan kusa shekara daya har da muka je by election haka muka jaye karshen dai sai na bada announcement nace to kowa sun san ban fadi zaben nan amma dai kawai dai na hakura don FCT ta samu cin gaba
yadda ya faru kenan
ya haka ya faru
to wannan abu da ya faru tsakaninki da tsohuwar senator ta babban birnin tarayya Hairat Gwadabe me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata ƴan uwansu
yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki in muka ja wanda suke guje muka nuna musu hanya muka ba su goyi baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasa
wannan bayanin na Senator Ireti ya nuna cewa mata suna iya cimma burinsu na ƙara samun wakilci idan suka kama hannun ƴan uwansu mata suka kuma ba su goyen baya za mu ci gaba da haska fitila kan wannan fafutuka kafin mai sallama da kallabin da ta bakunci shirin makonni biyu da suka shige Hajiya Hafsat Marshall ta bayyana abin da ya sa ta shiga siyasa da kuma dalilanta yanzu na cewa akai kasuwa
a lokacin da dai kokarin shiga takara daga 2003 ne lokacin da Yarima ya ci zaben jihar Zamfara
haka
sai ya zuru da maganan shari'a to mutanen mu kuma kin san dama su blindly duk wanda ya fito ne magana addini da follow him blindly sai zamanin mulkin da ake a Zamfara nan ba na musulunci bane sai na so mu criticize din Yarima a radio ina criticize din shi da abin da aka yi da na gaba dai ba zan fito gidan radio in yi magana
haka
to karshen ta ina cike ni ce coordinator ta wata kungiya da ake cewa Baobab Medical Center nishi cewa abin da nishi coordinator din su Zamfara state to a lokacin ina coordinator din nan sai aka samu case din wata yarinya da ta yi cikin shi kana maman ta yi ya kawo ta gurin ɗan hijba aka kawo ta da bin Yarima sai aka yanke hukuncin kai mata bulala a kake karban waɗancan sun yi denying cewa sun suka yi mata ciki har da dattijo wanda yake da yaya wanda suka girme ta amma ba a yi musu komai ba sai aka ce ai ta yi musu kazanci saboda haka za a yi musu dilala wannan ƙungiya da yake cikinta sai suka kawo ziyara suka kawo mata taimako sannan kuma suka je su ga Rima lokacin da za su tafi sun ce mu in zo mu tafi tare na ce ni in na je zan ɓata muku harka ku je dai ku suka je suka ga sai suka ce mun sun yi magana da shi yayi alkawari ba za a yi wa yarinyar nan bulala ba sai ta yaye abin da ta haifa dan lokacin tana da dadan wata bakwai to washi gari sai aka yi mata bulala sai kuma suka ce mun sun tambaye shi me yasa a cabinet din shi ba mace ko guda sai ce saboda babu mata masu ilimi a Zamfar state shi ya saka ni kuma wannan abin da ya faɗan sai ya min ciwo saboda na san manyan mutane da yawa masu degree da masu masters kawai an kulle su ne a gida da a duniya in gane yawa shigari sai na kira Aliyu Mustapha Ali ce to ina da magana da Allah sai ce min me zaki mama na ce zan fito takarar gwamnatin jihar Zamfara bayan na yi wannan announcement din ba irin zagin da ban sha ba har an yi azumi na kwana uku gida na yana fesin masallaci ne a gusau yana fesin isa an yi azumi tun daga ranar Friday wani malami daga Katsina ya zo ya ce wata shegiyar mata na biya wanda tura suka siya suka biya ta zo za ta bata shari'a da mujaddadi yake saboda haka a yi azumi kwana uku sun yi min albarka da ni da abin nan ɗinku reporter ɗinku Sani Tsahe Allah ya ji kansa da wani kuma reporter ku a Sokoto na manta sunan shi aka yi azumin nan na kwana uku aka tsire mana saboda haka ba abin da ban gani ba a lokacin amma abin da ya dame ni gida na ma a lokacin sai tuni na ya kalli bai da makulli halo na ma tura shi kawai muke yi inda an ba ni kuɗi America ko Ingila sun ba ni kuɗi a ga gida na haka yan jarida da suka zo su abin nan guardians da walle na yarba ne da suka zo mun interview suka ce sun ba su ga security a gida na ba ya za a challenge somebody like ya nima bukura sannan in zauna ba ta security a gida na sai ne da ya nace musu an yi security na abin da kowa saboda ina da security na gurinji ne to muna cikin haka muna gogwa ma sai aka samu wani je kai kara gurin sarkin musulmi macuɗa an kai gida ne da babana sai macuɗa shi ya so makirana sai ce ni ya ta ke jawo rigima ba ka jin magana sai ce baba ne aka yi sai ce an ce ke ce zaki takarar gwamna ne ce masa kwarai baba kuma ina fata zaka mara mun baya sai ce a a lokacin da mata za su wannan bai zo ba saboda haka in dai mun isa dake cikin ne magana ne sai ce to baba na yadda zan janye amma a bayi 3 months in tura ta mutanen nan sannan ni so sai in janye sai ce an baki mun gama na magana da shi da daddare sai baba na su ya kira ni mahaifi shi ma yi sun da suka mutum yake su janye magana ne shi ma na gaya mishi da sam an sani na bashi amma ta karata na waka ta ƙauyuka an kai posters na ba inda ba su shiga ba bayan wata uku dan sai na was going quietly da Charles
amma
wajen jin da aka yi na shiga
kin samu karbuwa a lokacin wannan watanni wannan watanni uku da kike
ka karbu ne za samu mutane su sai especially matasa kin san ba a shari'a ba a siyasa sai da matasa
sosai
na samu matasa sosai don kullun kofar gida na a cike yake na samu mabiya all over kawai dai iyaye sun riga sun sa baki dole ne mutum ya jani shine kawai
wato kina da masaniya game da abin da ya sa su matasan suka baki goyen baya suka samu kasashen baki goyen baya
saboda injustice da ke faruwa ana tara kudin gwamnati sai a dauka a yi ta irice din mutane maimakon a yi musu aiki sai ka ga mutumin da ko ke ba shi da shi dare da ya zama mai kuɗi titunan mu ba kyau ba mu da ruwan sha ba magunguna a asibiti in an kai ma maganin gwamnatin tarayya ta ba da lokacin asibiti guda ɗaya ne na gwamnatin tarayya an ta ba da maganin ma sace shi ake a sayar ta je sai a rubuta maka sai ka je ka siya so injustice in yayi yawa sannan a dinga ƙarya da addinin musulunci shine abin da yafi ciwo ai kai amfani da addini din kai a ce gwamnatin dinka wannan shi ya saka ni ne wannan challenge din kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru su kai da na saki challenge din wannan
me yasa kika ce siyasa ta lalace
a siyasar yanzu ai is very dirty ba gaskiya a cikin ta,
ba tsafta,
ga cin zalimi, yawa, ga barna da ake sa yara suna yi, zai su kashe mutum, su dunginta mutum, su kona maka gida, ba abinda ba a yi. Abinda Najeriya ta gada kenan, yanzu magana da nake miki, akwai yarinya ta ita ce kwamishina ko abin nan dan gudun hijira a Zamfara State. Wannan zaben da aka yi da matawalle ya fadi, yara sun taru sun je gida na za su kona gidan. Cikin ma sai sun mata tsirara saboda gwamnati ya fadi. To kin ga irin wannan siyasa ina za ka sa kanka a ciki? Kai ni ba zan sa yara su yi min wani aikin banza ba. To amma yanzu abin da aka gane kenan, a dura wa yara kwaya, je su kone-kone, je su kashe-kashe, ba abin da za a yi. Last election da aka yi ba wata mata aka kona a abin nan ba, tsakanin Bauchi da Benue. Aka zage gidanta, aka sa fetur, aka banta makarta wuta da ita da yayanta uku suka mutu. Bayan siyasa is not worth your life. In za ka mutu, ka mutu kan abin kirki.
Wa'insu suna gani cewa rashin samun wakilcin mata a madafun iko da majalisu yana daga cikin dalilan da yasa ake samun irin wa'annan matsalolin da kika ambato a cikin al'umma. Menene ra'ayinki?
Kin san ta wani guri matan suna da laifi saboda su ne ba sa mara wa ɗan uwansu mata baya. Sai kai ka mace ta fito siyasa, mata ƴan uwanta sai su ga dan menene za su mara wa mace ƴan uwansu baya. Saboda haka sai su mara wa mazaje baya. Amma duk ranar da aka wayi gari cewar mata sun san balu din ƴan uwansu mata, sun san kuma abin da za su iya yi na alheri, na kyautata rayuwarsu, ina gaya miki za a samu matan da har za ta yi shugaban kasa ma nan gaba. Ba mun samu yanzu wanda ta yi contesting gwamna ba. To matanmu su ya kamata su tashi tsaye, su farka, sun cewa eh in mace ƴar uwarsu ta fito, su ba ta ƙarfin da za ta fita a yi gogayya da ita. Amma ba su yi mata daɗin baki ba, daga baya su zaga su je su zaɓi maza. Yadda ana wannan, to mace ba inda za ta a Najeriya. Ko da yake duk da haka dai mun ga Amerika ma sai ƴan shekarun nan muka ga mata na yin wani abin kirki a siyasa.
Haka. Yanzu daga cikin bayani kikin ce ke kaɗai ce a cikin ƴan uwanki ma baki ci gaba da karatu har kika kai matakin digiri ba, amma duk da haka bai hana ki cimma nasara ba a rayuwa, domin nasara ba dole sai an ganka da kuɗi ko kuma ka samu wani babban mukami ba. Wannan abin da kike yi ya ma fi abin da wani da ake cewa ya kai wani matsayin cimma. Abin da kika cimma gaskiya ba kaɗan ba ne. A ce daga wa'annan shekarun har ya zuwa wannan lokaci baki gaji ba, me ya kamata mata su?
Kin san tun da na taso na tare gidanmu ana kokari, kowa yana kokari gwagwarin iyawarsa. Kuma kaman taimakawa mutane, gidanmu wani lokaci ana baki 50 amma komai dare baki suka isa gidanmu za su samu abinci. To yawanci halayen da na ɗauka ne daga gida, ƙarƙashin guidance na uba da na uwa. Sannan gidanmu babana matan su uku ne, amma in kika shekara zuwa ba za ki gane ai ɗan wannan ba, ai ɗan wannan. Mai gidana har na ai haifi ƴata ta uku bai san wani yaro ne ɗakin mu ɗaya ba, wane ne ba ɗakin mu ɗaya ba. To kin ga irin wannan tarbiyya da kyar ake samu ta yanzu, ba mu ga irin ta yanzu. In kika ga an tashi ma gida sai kika ba ma wanda kuka haɗa uba da shi ba, sai kika kuna kiyayya ɗaki ɗaya ma, uwa ɗaya uba ɗaya. To mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba, kuma ita muka koya wa ƴaƴanmu saboda mun ga abin da alherin da yake ciki. Uwa ta a kullum takan ce mun ki rike ƴan uwanki da kyau saboda ba ki da kaman su. In ga miji ne za ki iya canza miji, in ƴaƴa ne za ki iya haihuwar wasu, amma ɗan uwa ba za ki iya canza ɗan uwanki ba. To waɗannan halayya na iyayenmu su suka ƙarfafa min gwiwa. Yace duk abin da na sa a gaba, in Allah ya so ba zan fasa ba, sai na kai ga biyan bukatata.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma za mu dora akan bayanin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano, wadda take bayani akan tasirin bacci ga lafiyar bil'adama.
shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta?
Sleeping sickness, wato African trypanosomiasis kenan, kwayoyin cuta ne suke jawo ta. Kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda, wato tsetse fly, ya cije sa. Saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya dauko cutar ya sawa mutum. Shine kamar vector kenan, kamar yanda sauro yake jawo malaria, to shi kuma wannan tsetse fly shi yake jawo, yake sawa mutum wannan African trypanosomiasis din. Kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewa yana da ita, sai a bashi magani ya sha, sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shikenan. To kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness. Akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya. Haka mutum zai zo ya yi ta bacci, ya yi ta bacci, ya yi ta bacci, duk inda ya samu ya kwanta sai bacci. Shine ake kira hypersomnia, wato bacci ya yawa. Somnolence shine bacci, halin bacci ko yanayin bacci. To idan mutum ya yi ta wannan baccin hypersomnia, to ya yi yawa gaskiya, to wannan sai ya je asibiti. Akwai psychiatrist, wato likitan kwakwalwa, da za a je a yi bincike yanda ya dace, sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai. Akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa, ko kuma baya samun shi, wato insomnia kenan. Wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi, ya ta juyi, amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana, ya ta kirga awakai a sama, amma ba za a iya baccin nan ba. Ya sha madarar duniyar nan mai dumi, ba za a iya baccin ba. Akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abin arziki, sai kuma ya farka ko ta farka, shikenan kuma ba za a iya komawa baccin nan ba. To akwai matsala, shi ma insomnia ne na wani bangare, shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum, a tabbatar cewa ya ne, sai a bashi abin da ya dace a bashi, sannan ya samu ya yi bacci. Akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana, ana bacci ana magana, to wannan shi ma akwai matsala. Ko kuma a'a ana bacci ana tafiya, ana bacci ana tafiya, to shi ma akwai damuwa. Wa'annan duk matsaloli ne, ko kuma yanayi, condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani. Akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci, zaka ji yana surutai. Wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa bace, kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba. Wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti, to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin, to shi ma duk a cikin gajiya ne. Amma idan ya yi yawa, to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum. Tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wa'anda idan aka saka, in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne, akwai abin da zai nuna wannan pattern din da na faɗa da su. Idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu, duk akwai wani wannan pattern din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa wannan bacci yake. To amma fa gashi kuma idan shi biyu, to kinga akwai damuwa kenan, ko kuma a wannan baccin yake, ko kuma a wannan baccin yake. Tunda baccin ma kala-kala ne, akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye, bana so ma shiga deep ne.
Shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba?
To daga dan wannan bayanin dai, ina sa ran cewa an fahimci muhimmancin bacci. To shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata.
Mata a dan duniya, ana da sanin wani ci gaban duniya, lalle da mata ake. Mata a dan duniya, kalla bi sakar
lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za ku ji wata hira da muka yi ta musamman da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a zaben da aka gudanar a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington DC. da kuma wakilanmu Hawa Umar da Madina Dauda a Najeriya da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin na wannan makon. A madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.